Jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da hantsi Hawwa Sharif ce tare da Taksi da Hashim Gumal da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirin namu na hantsi na yau Juma'a babbar rana 5 ga watan Janairun shekarar 2024. A kokarin da gwamnati ke yi a Najeriya na ganin an tsare mutuncin kasar a fuskar ci maka da sa kwanakin baya gwamnatin ta bullo da wani tsarin noman alkama a babban mataki.
Kowa ya ji wani abin da shugaban kafa Bola Ahmed Tinubu ya yi magana akan noma. A cikin abubuwan nan guda hudu ya fada akwai wheat a ciki, akwai wato alkama kenan.
Inda wasu kuwa sojojin da ke mulki a jamhuriyar Niger suka bi jirgin cewa sun yi nasara a yakin da suke da matsalar tsaro a kasar, abin da ya sa masu sharhi a kasar suka ce akwai wani kokarin da ya kamata a dora.
Don haka a ƙara kokarsawa a samu ma mutane maganin wannan tsadar rayuwa don saboda mutane su samu sauƙi, sannan shi ne zai sa su riƙa saurare su ƙara kan ba da amana su goyon baya ga ma'aikata.
Waɗannan da ma sauran rahotanni yana nan tafa a cikin shirin. Muna kuma tafa da shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu. Amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin kuna bakin wake biyu da suka kashe mutane 84 a Iran, waɗanda suka taru domin tunar da janar Qasem Soleimani a bakin kabarinsa, wanda wani hari na jirgin Amurka marasa matuki ya kashe shekaru hudu da suka gabata. A cikin wata sanarwa ta fitar ta kafar sada zumunta, kungiyar ISIS ta ce wasu 'yan uwa shahidai guda biyu sun nufi kabarin Soleimani da ke Karman a ranar Laraba a kudancin Iran, inda suka tare da bauman da ke jikinsu a cikin jama'a. Kungiyar ISIS ta ce harin da Allah ya ba su dama wani bangare ne na yakin da take yi na kashe su a duk inda aka same su, wanda ke auna makiyanta da sauran waɗanda take ɗauka kafirai, ciki har da 'yan Shi'a a Iran. Soleimani, wanda ya jagoranci rundunar Quds Force, reshen dakarun kare juyin juhalin musulunci na Iran na ayyuka a kasashen waje, ya kasance babban makiyin ISIS. Kungiyar ta masu tsaron ra'ayi ta Sunni ta kai har-hara a baya a Iran mafi yawan mabiya Shi'a. Jiya Alhamis, ministan tsaron Isra'ila ya sanar da shirin kasar na shiga wani sabon mataki a yakin da ta ci gaba da yi a zirin Gaza, ciki har da dabarun kai hari a arewacin kasar. A cikin wata sanarwa da ofishin ministan tsaron Yoav Gallant ta fitar, na cewa a yankin arewacin zirin Gaza za su koma ga wani sabon salon yaƙi bisa ga nasarorin da sojojin suka samu a ƙasa. An tsara dabarun da za su haɗa da kai hare-hare, ruguza ramukan ƙarƙashin ƙasa da hare-hare ta sama da ta ƙasa, da kuma ayyukan dakaru na musamman, inji Gallant. Isra'ila ta fara yaƙin soji na kawar da ƙungiyar Hamas bayan da mayaƙan suka tsallaka zuwa kudancin Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba. An sako wasu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su, yayin da kusan 130 ke ci gaba da zama a Gaza. Jami'an kiwon lafiya na Gaza sun ce sama da Falastina 22,400 ne aka tabbatar da kashe su, yawancin su mata da yara, a farmakin da sojojin Isra'ila suka kai a zirin Gaza. A daya bangaren kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya nufi yankin gabas ta tsakiya da yammacin jiya Alhamis, a daidai lokacin da ake kokarin ganin an kai daukin gaggawa a yankin Gaza, biyo bayan matsin lamba da kasashen duniya ke ci gaba da yi wa Isra'ila na ta rage asarar fararen hula na Falastino. Wannan ita ce ziyarar Blinken ta hudu a gabas ta tsakiya ta ranar 7 ga watan Oktoba, kuma na zuwa daidai lokacin da yakin Isra'ila da mayakan Hamas ke dab da cika watanni uku. Amurka da Birtaniya da Tarayyar Turai da dai sauransu sun sanya Hamas a matsayin kungiyar ta'addanci. Sakataren ziyarci Turkiyya da Girka da Jordan da Qatar da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Saudi Arabia da Isra'ila da yammacin kogin Jordan da Masar, danganawa ta kororinsa na kasashen waje da sauransu, in ji mai magana da yawun ma'aikatar kukin wajen Amurka Matthew Miller yayin taron manema labarai a jiya Alhamis.
An jima kaɗan Sir Philip zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. inda kokarin da gwamnatin ke yi na ganin an tsara mutuncin kasar a fuskar cimaka ya sa kwanakin baya gwamnatin kasar ta bullo da wani tsarin noman alkama a babban mataki ga wakiliyar mu a Jos Zainab Babaji da cikakken rahoton
A watan Nuwamban da ta gabata ne gwamnatin tarayya ta raba irin shuka na alkama da taki da sauran kayayyakin noma don tallafawa manoma fadada noman alkama a Najeriya. Gwamnatin tarayyar ta ce manoma 150,000 zuwa 250,000 ne za su ci gajiyar shirin inda take sa ran za su nome gonaki kimanin hekta 200 zuwa 250 na alkama. Da gwamnatin ke sa ran za a sami 1,250,000 na alkama a fadin kasar. Ministan harkokin noma da samar da cimaka Abubakar Kyari yace shirin na da nufin rage tsadar abinci da rage dogaro da Najeriya ke yi na shigo da kayan abinci da ƙara samar da abinci a cikin ƙasar. Chief Samuel Pukat, shugaban kamfanin PS Food Masters, shine ke jagorantar shirin a jihar Plateau, yace tun sun fara shuka alkamar a jihar ta Plateau.
Mun zo Jos ne saboda lokaci ya kai wanda ana tattalin arziki ta wurin noma shine dalilin da muka zo Jos domin noman alkama tarani kowa ya ji wani abin da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya yi magana akan noma a cikin abubuwan nan guda hudu ya fada akwai wheat a ciki akwai wato alkama kenan shinkafa akwai masara akwai rogo zaka gan cewa alkama tana son sanyi raba don ta shiga da kyau to plateau kuma tana da wannan PS Food Masters tana da filaye wanda an bata duk ko kana kanam ne ko kana sandam ne duk wurin da ko wani local government a jihar plateau kana son kai wannan noman wheat din sai ka zo mu za mu baka wuri a cikin wayannan gonakin da an riga an san cewa suna da wannan yanayi
Chief Pukat ya kara da cewa akwai kudade da gwamnatin tarayya ta kebe don noman alkama da sauran cimaka.
Akwai kudade wanda shi president ya yi magana akai kwanaki ba alkama kadai ba yace za a bada ₦50 wanda za a yi noman alkama ₦50 za a yi noman masara ₦50 za a yi noman rogo ₦50 za a yi noman shinkafa idan an ci gaba da yin wannan noman akwai abinda Bature yana ce value change hada gwiwa mai noma yana da wanda zai karba a wurinsa mai karba yana da wanda zai je yi shi ya zama flower mai flower yana da wanda zai karba ya yi biredi wannan shine value change to duk an riga hada wannan value change din wanda ka gane idan kaya tana da yawa a cikin gari dole kudin abinda ana yi da shi din zai soka idan alkama ta yawa a Najeriya to biredi kam ta soka sai ita cin biredi kawai
Tuni dai manoma suka fara shuka alkamar. Mr. Jonathan Musa yace ya bude babbar gonar alkama ya kuma bunkasa ta.
Gaskiya wannan shirin da ka kawo shiri ne mai kyau manan mu manoma. Da yanzu din ka shiga cikin manguna da babban gona wajen kusan hekta 10 wanda ina nomewa, ina yin masara wurin, ina yin dankali wurin. Amma da nazo na gan wannan abin da suke yi, yanzu ne ma na shiga noman alkaman. Don na bude babban gona a wurin in ka je ka siya bakin gari nan ka ga gonan ina yin shahara na ga mutanen PDP suna ka mutanen su training a gonan ina yin dankali suna zo su duba da kuna da abin da zan sa muku video shi ku kalla ku gan shi live abin da muke yi wannan da shugaban kasa wannan ina gan ta makona wajen mu yanzu yayan mu suna gama makaranta ba sana'a gara kowa ya dawo ya abin da muka samu kakannin mu suna yi ina da taimako da yawa to wannan abin da muke so don gaskiya ka san ruwan rani yana bukatan ruwa yanzu sai mun yi su borehole kuma a taimaka mana mu samu injin generator na jan ruwa don mu dinga ba da ruwa ma wannan alkaman don gonan yayi kyau amma ka samu wannan na ga masalan mu mun gode ma Allah kenan a kuma kawo tractor yana taimakon mu noman kamar da mun ga suna yi mu ma a tura mana gonakin mu zai taimake mu
shi ma Isa Kawai yace ya kammala karatunsa a jami'a amma ya rungumi aikin noman alkama
To abinda ni ya karfafa min gwiwa na shiga wannan aikin shine na gama degree na kusan yanzu shekara 7 kuma ban samu aikin gwamnati ba sai ga dama ta zo na maganar noman alkama sai naga to tunda dai ban samu abin yi ba zan yi amfani da daman nan in fara noma tunda dai gashi nan ita Food Masters Nigeria Limited ta zo da abubuwa daga wajen federal government ba zan yi amfani da daman in karba domin in yi noma matsalar da nake fuskanta yanzu daman shine maganar injin ban ruwa da kuma taki da iri to amma Itapod Masters and Jera Meted in collaboration with the Federal Ministry of Agriculture ga shi sun zo mana da shi iri din da kuma wato taki din ne ina kira ga gwamnatin tarayya da ta ƙara kuɗi akan kuɗin da ta bayar domin wannan noma na alkama domin mu ci gaba da yin shi ya zamanto ba abu ne wanda za a yi shi wannan shekara a gama ba ya zamanto abu ne da zai zamanto a ci gaba da yin shi
Jagorar noma alkamar a jihar Plateau Chief Samuel Pukat ya jaddada muhimmancin noma musamman ga inganta rayuwar matasa
to fatan alheri shine abin da zan yi ma kowa duk abin da an kafa ta a cikin gaskiya haka kuwa za ta yi nasara ana cewa kash idan foundation na gida ya fadi to gida ta fadi so wannan shine foundation idan mun kafa ta akan gaskiya to wallahi ina gaya maku gidan za ta tsaya fata da nike ma kowa da yana cikin wannan program alkama yarinya ne mai zaba muna da fili nan ba da jumawa ba ina son yin meeting da su sarakunan mu masu albarka a kasan Plateau saboda su ba mu gonaki a kowane local government kaga ta nan kuwa mu za mu gyara fili din ta zama yadda za a yi aiki da ita a haka kuwa kaga duk mutanen da suke yankin sa za mu sa kowa ya zo a yanka mashi yayi wancan a yanka mashi yayi haka duka sauran sarakunan
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
Kuma dalla an gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga Sarfili ya sake shigowa da cigaban labaran duniya
Afirka ta Kudu ta shigar da yakin Gaza gaban wata babbar kotun duniya tana mai zargin Isra'ila da kisan kare dangi a wata doguwar takardar korafi da ta shigar kuma kotun duniya na shirin sauraron shari'ar mako mai zuwa Isra'ila ta ce shigar da karar ya kasance zargi mara tushe kuma fadar White House ta yi watsi da shi a matsayin mara inganci Fiye da Falastina 22,000 ne suka halaka tun bayan da Isra'ila ta fara kai wa Gaza hari a cewar ma'aikatan lafiya ta Gaza a baya dai jami'an Amurka sun nuna shakku kan waɗannan alƙaluma lura da cewa ma'aikatar ta Hamas ce ke tafiyar da ita kungiyar da aka zaba domin gudanar da mulkin Gaza kuma reshen ta da ke dauke da makamai ya kaddamar da wani mummunan harin ranar 7 ga watan Oktoba Isra'ila wanda ya sanadin mutuwar mutane sama da 1,200 Masana tattalin arziki na Majalisar Dinkin Duniya suna hasashen samun raguwar ci gaban tattalin arzikin duniya a wannan shekara yayin da murmurewa daga cutar COVID-19 ta kasance da mabambantan sakamako a duniya kuma wasu al'amura kamar sauyin yanayi da rikice-rikicen yankuna na iya lalata ci gaban Babbar rahoton Majalisar Dinkin Duniya na halin da tattalin arzikin duniya na 2024 da aka kaddamar ranar Alhamis ayyukan ci gaban tattalin arzikin duniya zai ragu na shekarar 2023 da aka yi kiyashin da kashi 2.7 cikin 100 zuwa kashi 2.4 cikin 100 a bana. Kasa da adadin ci gaban da aka samu kafin barkewar annobar da kashi 3 cikin 100. Shantanu Makaji, daraktan sashen nazarin tattalin arziki da manufofi na Majalisar Dinkin Duniya, ya ce kasashen da suka yi abin kirki a shekarar 2023 su ne manyan kasashe masu karfin arziki. Musamman Amurka har ma da Brazil da India da Mexico daga ƙarshe Amurka ta faɗa jiya Alhamis cewa tana sa ran a gudanar da zaben ƙasa mai zuwa a Pakistan cikin gaskiya da adalci da bin dokokin ƙasar a ranar 8 ga watan Fabrairu ne al'ummar kudancin Asiya mai yawan mutane miliyan 241 ke shirin gudanar da zaben ƴan majalisar dokoki a ranar 8 ga watan Fabrairu sai dai tsarin na demokradiyya ya shafa ma da zarge-zarge tafka magudi a gabanin zaben mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya shaida wani taron manema labarai a birnin Washington cewa bai kamata Amurka ta bayyana Pakistan ta kamaimin yadda za ta gudanar da zaben ta ba amma suna son ganin an gudanar da zabukan cikin yanci da adalci da lumana wanda ya da yancin faɗin albarkacin baki da na gudanar da taro da kuma gudanarwa cikin aminci da lumana duk cikin tsari na demokradiyya mai fa'ida in ji Mila
Sarfi Lahashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ta makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Niger inda sojojin da ke mulki a kasar suka yi kirjin cewa sun yi nasara a yakin da suke yi da matsalar tsaro abin da ya sa masu sharhi a kasar suka ce akwai wani kokarin da ya kamata a dora a hira da wakilin mu Yusuf Abdullahi Dr. Sani Yahaya Janjona wani masanin zamantakewa a birnin Yamai yace magance rashin aikin yi a wannan shekarar da aka shiga ta 2024 zai ba hukumomin Niger din damar dorawa akan nasarorin da suke kirarin samu a shekarar da ta gabata
ita wannan shekara wadda ta gabata sai a ce bisa fannin tsaro an samu ci gaba kwarai dan saboda abubuwan da muka sani wanda ake kawo ma sojojin mu farmaki sun rage kwarai ba kama ga shekarun baya ba dan ita gaskiya sunanta gaskiya ko kahin a ce an yi juyin mulki Niger an fara dan samun tazara bisa ga kwanciyar hankali kwanciyar hankalin nan ta kawo cewa akwai canza ne wanda tsohon shugaban kasa yayi da sauran kasashe kuma dai za a ce wanda suke iya sa hannu zuwa ga ɗan ta'adda waɗannan yanda za a jan hankalin su dan rage kaini bisa ga abin da suke kuntata ma talakawa kasashen mu Niger kuma su kankansu ɗan ta'addan sun gane cewa ba za su cimma burin su ba ga abin da ake amfani da su waɗanda ke tura su cikin irin waɗannan al'amurka sannan kuma bayan juyin mulki sai a ce abin kuma sai ya ƙara kwari ya zamanto cewa akwai ƙasashe makwabta waɗanda su ma sun ba da ƙoƙari mai muhimmanci in ka ɗauki ƙasar Mali in ka ɗauki ƙasar Burkina gaskiya ba su runguma hannuwa ba kasashe ne waɗanda sun ka tashi tsaye-tsayen daka suka ba da ƙoƙari bisa ga yaƙi zuwa ga 'yan ta'addan nan to kuma in an ka bincika ai an ka diba ai dizalla yaƙin ta waɗannan kasashen ne yake tahowa haɗin kai da an ka samu tsakanin waɗanda kasashe guda uku Niger Burkina Mali ya sa cewa yarjejeniya ta sa idan ɗan ta'adda aka koro shi da Mali ya shigo Niger ɗan Niger na iya bin shi har su shiga cikin Mali sai sun ƙare da abin da ya shafe shi akwai doka ta taɓaci wadda an ka aza ga wasu department in ka ɗauke kamar department ɗin Kolo wadda an ka ɗauke kuma ya sa mutane na iya yawo da motuna da injinan su su yi kowane lokaci su yi yawon su kaga wannan abubuwa ne wanda za a cewa an samu cigaban kuma duk abin da ya kawo shi har yau shine cewa duk in ka ɗauki jahohi an sa kamar sojuna ne ke shugabannin jahohi wannan al'amari ne gaskiya mai muhimmanci ko can da ma lokacin farin hula ikon na mulkin na farin hula abinda ya kamata a ce an yi lokacin da duk inda akwai jaha wadda adda irin tashin hankali kamata ya ce an kai soji shine shugaban babban jihar kuma gunduma kamar department ma shi ma ya kamata a ce soji ne a hakai ba dan komai dan saboda yanda shi dan farin hula zai tafi da harkokin shi da soji ba ɗaya ne ba al'amari wani biyan da asirin soji yake tahiya soji yana jin wayan ma ya ba mai horar hula shi ko da yana gaban shi yana mai iko ne amma in ya zama to tsakankanin juna ne suna iya kama mu juna abubuwa su tafi daidai yanke kama yarjejeniya tsakanin mu da wasu kasashen da muke tsammanin suna goya ma waɗannan 'yan ta'adda hannu ya sa cewa lalle yanzu tana yiwuwa mun kama komi ga kanmu haka ne ba haka ne ba shi dai ya zamanto cewa da sojin Niger shi ne yake iya kawo ma ƙasar shi kwanciyar hankali ba sai ya dogara ga wannan sojin na wata ƙasa ba wannan shi kankan shi babban ci gaba ne magabata kiran da za a musu shi ne cewa ya kamata su bi hanya daidai ba dan kunbi kuma ya kamata su riƙa sauraron talakawa abinda suke so bisa buƙatunsu dan saboda idan talaka ran shi ya ɓaci kowa ya gani abinda yake iya yi babu abinda yake ji ma tsoro dan haka abinda ya kamata kar su yarda baraka ta shiga tsakaninsu ta rashin amana da su da talakawansu na biyu shine cewa duk wannan abu da ya shafi tsadar rayuwa mutane na yin haƙurin shi amma in abu ya daɗe ana yi wa yana iya kawo wata baraka dan haka a ƙara ƙoƙartawa a samu ma mutane maganin wannan tsadar rayuwa dan saboda mutane su samu sauƙi sannan shi ne zai sa su riƙa saurare su ƙara kan ba da amana su goyon baya ga ma'aikanta na uku su mayar da lalle cewa yaƙin nan da ya shafi 'yan ta'adda su san da talakawa suna bayan su 100%. Dan haka kuma su san yanda za su samu yin cewa kowane gida ya kamata a ce kowa ma ya bada dan shi ya shiga cikin soji, dan saboda wanga yaki na 'yan ƙasa ne, kuma ko mene ne za a yi a sa ƙasa gaba kar a yarda da bin mutane ɗaya-ɗaya na son rai.
To madalla masu sauraro, ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington din yana cewa karfe 2:20 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne, albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, tare da ni Aisha Mu'azu. Kasancewar taron COP28 na bara ya gudana a cikin watan Disamba ne, a sa'ar da muke bita kan shirin yanayi da muhalli na 2023. Ba mu samu damar yin nazari a game da taron COP28 da ya gudana a birnin Dubai ba, wanda shi ne za mu yi shimfiɗa da shi a cikin shirin namu na farko a wannan shekara ta 2024. La'akari da irin muhawarar da aka tafka a wurin taron na bara, wanda wasu masu ruwa da tsaki suka yi na'am da yadda taron ya gudana da kuma irin matsayar da aka cimma, duk da cewa akwai sauran aiki a gaba, a cewar Umar Sale Anka, dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya.
Kudin nan da aka fara tunanin a samar tun lokacin Glasgow, kudi na loss and damage, kuma aka zo Sharm el-Sheikh aka sake jaddadawa akan yadda za a yi matukuna a samar da kudin, kuma ya za a yi da su. Bana an zo da wani sabon tsari kafin maganar loss and damage, yadda za a iya gudanar da su kudin ma idan an ba da su din tukuna. Akwai tsari na Global Stocktake da aka yi, shi kuma Adaptation Goal din. Shi Global Stocktake an sake duba ma alƙawuran da aka ɗauka a baya, me aka iya cimma a cikin alƙawura da ko kuma burice-burice da ake da su da kudurori, me aka ɗauka a ciki, ina aka tsaya, kuma ina za a tashi. To ku bayan magana ta adaptation, wanda dole shi wannan canji na yanayi dole sai an samu yanda za a yi a rayu din ba tare da an shiga wahala ba, sannan kuma samar da kuɗaɗen da za a duba wancan asarar kadarori din da kuma illolin da shi dumamar yanayi ya haifar, wato canjin yanayi, wato loss and damage, climate finance. Sai an samar da kuɗin, sannan kuma sai yanda za a yi afta daga amfani da gurɓataccen hanya ta samar da makamashi, wato I phasing out fossil fuels in baki da.
Hana ta bangaren kuma, Dr. Salamatu Jiddafada, ƙwararriya a fannin sauyin yanayi kuma bai bincike, ta yi bayani ne a game da asusun ajiyar kuɗin diyyar da aka amince za a samar, yadda waɗannan ƙasa za su ci gajiyar waɗannan kuɗaɗe kwatankwacin irin asarorin da suke fuskanta.
Maganan loss and damage crucial babban magana ne a Africa gaba daya, dan mun ga disasters kamar flood,
bala'o'i
da suke faruwa a Africa. Developed countries sun fara saka kuɗi a post, ana kuma alƙawari na saka kuɗaɗe, amma ita tana neman strategy ne sosai na loss and damage in a post, because ba ƙasa ɗaya bane, ba Africa kaɗai bane, har da other developing countries. So ya kamata a ce a nema audit committee haka da za ta yi handling cases na loss and damage,
wato waɗanda za su bibiyi irin asarar da mutane suka yi domin a san irin kwatankwacin kuɗin da za a ba su.
So that they know the measure, taimakon da za a yi sai ya zama at least something.
Ke kuma Farfesa Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilagari a Jamhuriyar Nijar, wanda yake tare da gidauniyar 3-8 ƙasar Burtaniya da ke bibiyar lamuran tsirrai da yadda ɗan adam zai amfana da su, ya yi tsokaci ne a game da yadda ɗan adam zai ci moriyar tsirrai, musamman ma itatuwa, waɗanda ya shaida cewa su ma kamar ɗan adam da sauran dabbobi sun kasu gida-gida kuma jinsi-jinsi.
Yanda za a ci moriyar ice ko kuma ice duka wani abun da yake karamin icce babban icce ciyawa tun daga ciyawa har abun da kai ga abun da ake cewa kimaka to dai itatuwa kamar da aka sani sun tashi ne daga fitowar su daga ƙasa kuma bancin haka Allah ya shimfida itatuwa kamar yadda ya shimfida dukkan wani wata halitta daban-daban kala-kala kuma jinsi-jinsi daban-daban kaman yanda mutane da yawa ba su sani ba tatuwa ma Allah ya shimfida su kaman yanda ya shimfida bani Adam da kuma dabbobi tun daga ƙwaro abun da kai manyan dabbobi a cikin itatuwa ma da akwai tatuwa mata da kuma itatuwa maza sai ai tsammanin cewa icce duk inda yake kawai ya zamanto babu wani rancen jinsi a cikin itatuwa manyan itatuwa da kananan itatuwa Allah ya yi su suma daban-daban wannan godi ne na Ubangiji inda diyan da za a yi kenan ga gani suma da ke halitta ne Allah ya yi su maza da mata a cikin wannan bangare ne itatuwa maza da mata inda akwai itatuwa diwa wanda ake samu a wajajen namu a nan Afirka ta yamma kuma a musamman cikin kasashen Sahel bancin haka kuma kaman yanda aka sani halaye dai na mutum kuma ina wasu dabbobi ma inda ake ganin cewa akwai a cikin halitta masu hakuri masu jinkiri masu ince jimurin wasu wahaloli da kuma masu sabawa da wani hali na yanayi akwai itatuwa masu jimuri
Misararo a nan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako sai kuma idan Allah ya kai mu zuwa makon gobe mu dawo da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka bada gudunmawa har ya kai ga nasarar wannan shirin musamman ma bakin namu da ma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi
madalla an gaida Aisha yanzu kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin namu wato labarai a takaice
to a dakaice kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin kuna bakin waki bi da suka kashe mutane 84 a Iran waɗanda suka taru domin tunawa da General Qasem Soleimani a bakin kabarinsa wanda wani hari na jirgin Amurka mara matuki ya kashe shekaru 4 da suka gabata a cikin rusarwa ta fitar ta kafa sada zumunta kungiyar ISIS ta ce wasu yan uwa shahidai guda biyu sun nufi kabarin Soleimani da ke Karman a ranar Laraba a kudancin Iran yanda suka tare da bamaman da ke jikinsu cikin jama'a jiya Alhamis ministan tsaron Isra'ila ya sanar da shirin kasar na shiga wani sabon mataki a yakin da take ci gaba da yi a jirin Gaza ciki har da dabarun kai hari a arewacin kasar a cikin wata sanarwa da ofishin ministan tsaron Yoav Gallant ya fitar na cewa a yankin arewacin zirin Gaza za su koma ga wani sabon salon yaƙi bisa nasarorin da sojin suka samu a ƙasa. A ɗaya bangaren kuma sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya nufi yankin gabas ta tsakiya da yammacin jiya Alhamis a daidai lokacin da ake ƙoƙarin ganin an kai ɗaukin gaggawa a yankin Gaza biyo bayan matsin lamba da ƙasashen duniya da ke ci gaba da yi wa Isra'ila na ta rage asarar fararen hula na Falastino. Wannan ita ce ziyarar Blinken ta hudu a gabas ta tsakiya tun ranar 7 ga watan Oktoba kuma na zuwa ne a daidai lokacin da yakin Isra'ila da mayakan Hamas ke dab da suka watanni uku. Amurka da Birtaniya da Tarayyar Turai dai da sauransu sun sanya Hamas a matsayin kungiyar ta'addanci. Afirka ta Kudu ta shigar da yakin Gaza gaban wata babbar kotun duniya tana mai zargin Isra'ila da kisan kare dangi a wata doguwar takardar korafi da ta shigar.
Kuma sauraro abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na hantsi sai kuma tun da la'asar idan Allah ya kai mu za a je wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarki Lahashin Gumal da yake na gabatar da shirin sai Dadi Balawu da ya ba da umarni da ma editin tamu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu sai injiniyan namu na yanzu Musa Calvin Hall a washirin ki muku fata alheri daga nan Washington DC da fatan za a yi na lafiya.